Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan dukuna nan lahiya da wannan maraicen talata 5 ga watan Yuli. Yan jamhuriyar Nijar da suka sallace a yau muna yi muku barka da sallah. Masu ci gaba da azumi kamar mu a nan, Allah ya sa mu ma mu sallace lahiya. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a duk faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fagi,
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Halima Jumrau.
Tunda dai zamani ya kawo mu lokacin kafofin sada zumunta iri daban-daban, kuma tunda ya zama dole mu yi amfani da su, yaya za a yi a iya tabbatar da sahihancin labari kafin a yarda da shi, a amince da shi har a fara bazawa? Me ya kamata a yi a haɓaka ilimin ƙara fahimtar kafofin sada zumunta da yin amfani da su? Ma'aurata masu amfani da waɗannan kafofin sada zumunta, yaya za su yi su kawar da zargi?
Ka barimtar da iyalinka su san yanayin aikinka,
su tabbatar da cewa duk inda ɗaya yake zai iya sanin me ɗaya yake yi.
Iyalinka na gefenka tana ganin me kake yi, kuma ya kasance ba wani abu ne wanda sai ka koma can gefen kujera.
Yana da kyau ma'aurata su zama suna wannan kafafe.
To haka yake, muna kuma tafa da kwalamar Ramadan da ayarmu ta yau daga Dr. Sharif da kuma amsoshin tambayarmu da muka yi a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To da farko ga kwalamarmu ta ban kwana da Ramadan daga ƴar uwata kuma yayata Maryam Kabiru Fagi.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yau zan kawo mana abinda muke kira fages kunun gyada. A nan na tanadi gyada ta kamar kofi guda da shinkafa ta kamar rabin kofi da yogurt dina, ko kuma zaka iya amfani da nono kindirmo da gasiga da kuma majinar bature ko kuma majinar gwamna, wato sweetened condensed milk. Na zuba gyada ta yanzu a cikin kofin blender dita. Zan zuba ruwa a ciki. Bayan ka dan zuba ruwa kamar zai kai kofi biyu haka, sai kuma ka saka a blender din, sai ka yi blending din ta. Bayan ka yi blending din gyadar, za ka juye ne a cikin tukunya. Ka juya cikin tukunya, sai ka dauki wannan shinkafar tuwo kenan, farar shinkafa, sai ka zuba a cikin tukunyar, sai ka dan ƙara ruwa a kai kamar dai kofi daya, sai ka daura ta akan stove. Bayan ka daura akan stove, sai ka kunna shinkafar. Bayan ta nuna da ita da gyadar duk sun nuna sun dahu kenan, sai ka kashe wutar ka, sai ka aje ita wannan tukunyar a gefe. Yanzu sai ka dauko kuma wannan yogurt din, sai ka zuba a ciki, ka zuba ita wannan majinar batura, sannan sai ka zuba siga daidai yadda kake so, ka juya, shikenan kunun gyada ya shirye. To masu sauraron mu, a sha ruwa lafiya kuma a yi sallah lafiya.
Naji Usman yana ce a wata unguwa Maryam
ya kamata a kai ziyara,
za ka shan kunun gyada.
Yawa,
ya kamata da ita da Zainab su mana kawai
kin san sabon sunan shi.
Yaya
Usman Ahmad Kabara Arrakiyu
da Azmiyu.
So yanzu ga ayar mu ta yau da Dr. Sharif Al-Muhajjir aya ta 6 a cikin suratul Hujurat.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله تعالى cikin wannan aya mai girma yana karantar da mu hukunce-hukuncen sauraron zance da yin hukunci akan shi da kuma ka'idar neman cikakken bayani kafin daukan mataki. Kuma yana sanar da mu cewa duk wanda ya dauki mataki cikin gaggawa ba tare da bincike ba zai zama cikin masu nadama. Wannan aya tana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya, duk lokacin da wani wanda ba ku tabbatar da zancen shi ba ya zo muku da wani zance ko rubutu ko bayanai, duk zai shiga cikin zance. Yace to kada ku dauki mataki akai har sai kun yi cikakken bincike, sakamakon saboda kada ku zargi wasu mutane cikin kuskure da jahilci, saboda idan kuka yi haka daga ƙarshe za ku zama masu nadama a nan duniya, kuma za ku iya zama masu nadama a lahira. Wannan gargaɗi ne gare mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda mu koyi da hali nagartacce wajen ɗaukar zance da isar da saƙo. Farko dai Allah ya zargi wanda yake kawo zance wanda ba tabbatacce ba da fasikanci. Saboda haka dukkan mutumin da zai isar da wani sako ya tabbatar ya karbe shi cikin hanya mafi inganci kafin ya isar. In ba haka ba zai fada karkashin fasikanci. Yace idan ko yayi haka zai zargi mutane cikin jahilci, ko kuma zai saka mutane su zargi mutane cikin jahilci. Anan an nuna mana cewa zargi ba shi da amfani, kuma zargi wani nau'i ne na jahilci. Sannan kuma zargi kan jawo nadama, ko kuma yin hakan kan jawo nadama kuma kan saka mutun a wutar ranar kiyama. Anan wannan izina ce ga marubuta, ƴan jarida, ƴan siyasa, masu shiga gidan radio, masu shiga gidan TV, masu amfani da dukkan wata kafa ta yaɗa labari, cewa su yi kokari su tabbatar da cewa sun isar da sako na gaskiya. Kada mutum ya riga karban gulma akan ƴan uwansa ba tare da ya samu tabbacin gaskiya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law yu'an nasa bi da'wahum lad'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Da dukkan abinda mutane suke nema suke danganawa kansu cewa nasu ne ko kuma su ne kaza, da wata rana musu mutane za su nemi a ba su haƙƙin dukiyar wasu ko kuma jinanan su. Sai manzo Allah ya ce walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Amma idan mutun ya fadi magana ana neman shi da ya kawo hujja, idan kuma wani ya ƙaryata ana neman shi da ya rantsuwa akan cewa wannan maganar ita ce ƙarya ce. Wannan yana nuna mana muhimmancin tabbatar da zance kafin a isar da shi. Mun wayi gari a cikin al'umma yanzu wadda ba ruwanta da iya ingancin labari, kuma ana iya zargin shugabanni da zarge-zarge wanda ba su tabbata ba. Wannan kuma kuskure ne, saboda wani bangaren wannan yakan fadawa cikin gulma, wani bangaren sa kuma yana fada cikin annamima. Sannan kuma mun sani cewa Allah ta'ala ya ce kada mu gulma, saboda gulma cin naman dan uwanmu ne yana rayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya shiga aljanna wanda yake yada annamimanci tsakanin mutane. Saboda haka mu kiyaye kanmu daga irin wannan ayyuka munana, kuma mu sani cewa Allah ta'ala zai mana hisabi akan duk abin da muka faɗa. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Duk abin da ka faɗa akwai waɗanda suke rubutawa waɗanda za su isar da sako kuma za su kawo littafin gaban Allah. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unqihi wa nukhrij lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Kowane mutum za mu rataya masa dukkan ayyukan da ya aikata a wuyansa, kuma zai zo ranar kiyama da wannan littafin a rataye a wuyansa, za a karanta masa shi da kanshi zai karanta iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi, cikin waɗanda ya cikin mafarki ya gani a cikin wuta wani mutum ne wanda ake kama bakin lebansa ake ja har zuwa ƙarshe nan ma yusharshiru shidqahu ila qafahu nan ma gefen a kama har ƙarshe sai ya je ƙarshe sai aka tambaye shi wannan wani mutum ne sai ce wannan mutumi ne wanda yake yawo da alnamimanci a cikin mutane a cikin hadisin kuma ya nuna cewa a cikin waɗanda ya gani a wuta akwai wanda mutumin da yake zaunawa ya shirya ƙarya ya zana ta tai kyau har ƙaryar ta shiga cikin sararin samaniya a lokacin sahabbai ba su san cewa ƙarya tana iya shiga sararin samaniya ba amma a yanzu cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gano cewa ya san me ake yi da sararin samaniya wajen isar da sako domin yanzu kasancewar yanar gizo ta zo mana web gashi nan internet mutum kan isar da sako daga America zuwa Saudiya cikin minti daya cikin sa'a daya saboda haka ƴan uwa ya kamata mu kiyaye ayi haƙoƙin ƴan uwanmu akan mu da kuma haƙoƙin al'umma baki daya kuma bi umarnin Allah ta'ala saboda mu samu murabauta Allah ta'ala ya sa mu zama mutu entitu cikin wannan wata mai girma Allah ta'ala ya gyara mu harshen mu ya inganta mana rayuwar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah ya karba mana duk ayyukan mu Allah ya karba mana duk ayyukan mu ranar murna ce da wuntuna
wannan aya tana bada tsoro ha
sosai
jamila ni tambaya ta anan wanda zai zo ya gaya maka magana da wanda za a gaya wa yadda wane ne wahi jahilci ko wahi wahi a ganin
a gani na gaskiya wanda za a zo a gaya wa shi yafi zama mai shiriri ta dauka saboda ai in kai baka dauka ba ai ba za a zo a faɗa ba ni ba ana wa tunanin kenan
gaskiya ni ma haka zance saboda ka gani ma in baka bada fuskar ma a gaya maka
ba za
a kawo maka maganar ba
kuma yadda nake gaya mutane ko yaushe duk wanda ya kira ka ya gaya maka abu akan wani kana gusawa abinda zai fadi akan ka yahi wanda ya gaya maka akan wani
wato shine kai me kace
yawa kenan mutum dole mu yi aiki da hankali
amma abin tsoro anan fa shine kinga kamar sakon da ake aikawa ta WhatsApp ko kuma ta Twitter ɗin ko ta Facebook ko kai baka yi da labarin nan ba baka binciki gaskiyar labarin ba amma idan ka tura wa wani kai ma kana da laifi kamar ka bude bakinka ne ka fada abin
to ka karba baka bincika ba kai ma ka tura wani
baka san inda zai tsaya ba shi yasa ake kiran shi viral
harshe ya zama masifa kenan akai
Allah ya kare mu musamman sai ina
to shikenan sai mu tafi shafin mu na Facebook mun yi tambaya cewa a ganinku me ma'aurata masu amfani da kafofin sadarwa ya kamata su yi domin kawar da zargi a tsakanin junansu ga amsoshin da wasunku suka ba mu to sakon farko na Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace na farko ya kasance sun sa tsoron Allah a zukatansu na biyu ya zamanto kowa na iya daukar wayar kowa ya ga abinda yake lokacin zuwa lokaci ko duk sa'ilin da yaso amma duk da haka babban rigakafi kada a fara amfani da waya mai yanar gizo
ai kawai maganin bari kada a fara idan har akwai soyayya a tsakaninku ya kamata ta mika maka wayar ta ka bata mai torchlight kai ma kuma idan kana gida ka rika barin wayar ka kusa da ita idan kana wasu abubuwan ta nan ne za a samu zaman lafiya da amincewa da juna sako daga Abdul Aziz Ibrahim Galadanci
to ina baki mai torchlight ni mai sa ba zan rike mai torchlight din ba
to ai shine wannan
san kai ne
wannan waya ne
ba mai babbar wayar ba Jamila naje an ce babbar waya ta yi laifi to ni an ce in dau mai lafiya lau ke in baki mai torchlight ke dai ce ke laifi ni ba zan iya yin laifin ba
to
sai Junaidu Ahmadu Doro yace salam yau da gobe hakika akwai kalubale mai yawa a tare da ma'aurata musamman masu amfani da kafofin sadarwa kamar matan da ke gidajen ma'auratansu zaka samu cewa suna yawan yin chatting wanda a ƙarshe har mijin ya zarge ta da wasu abubuwa kamar na rashin bashi lokaci
yau da gobe a gani na ka canza mata waya daga Android zuwa Nokia mai tocila kaga ba halin chatting ba Facebook balle Twitter dan naga wanda ya dau matakin hakan kuma an yi nasara sako daga Yusuf Hadi Kumu
to Allah sai shi ma ya rike mai torchlight din
wannan abin dai na mai torchlight din nan
ba ni da matsalar da mai rike mai torchlight tunda ba ta da yanar gizo to amma kai ma ka rike ni abin da nake
cewa kenan
yau adalci nake so dan me kai zaka rike wanda take browsing kai kuma ka bata mai torchlight kai me yasa baka rike mai torchlight ba ka bata mai browsing ita ta dinga lura da me kake
to hakika kan
sai sako na gaba daga Aminu Yusuf Kari yace yau da gobe gaskiyar magana shine dole sai an kawar da zargi an kuma yarda da juna domin hakan ne za a iya samun zaman lafiya kuma kowa ya buda wa dan uwansa kofa domin sanin abin da yake yi a cikin tasa wayar to amma Jamila anan kin ga yayi magana mai kyau amma kuma kakkamanta kowa yana da sirrin sa a daiji tsoron Allah
dan ko ka bude kun bude wa junan ku wayar ba wai lalle bane ba a ce ba sa yin kuma wani
kuma
ba su da wata hanci
akwai ma wani da na taba samun labari aka ce ya hana ta shi ma ya bari kin ga disin bari ko to amma kowa yana da layin shaboye shi in ya tafi office yana chatting din sa ita kuma in ya tafi kafin ya dace ti na ta kowa ya ba kowa lokacin yin chatting sai kace yana da office din shi daban to kin ga ba nan take ba kenan
gaskiya kauracewa zargin juna yawan musayar account din juna ma'ana kowanne ya san da zaman yanayin huldar shi da kowanne irin kafar sada zumunta sako daga Isa Muhammad Machina
kamar yanzu misali idan na shiga wani gari da ba network Jamila sai ne wa matata waya in ce da Allah wance duba min Facebook ina akwai wani hoto ki sauke shi za a tura min office za a yi amfani da shi to ina tabbatar miki za ta iya shiga Facebook ina ko Twitter na ta kuma ciro hoton
ta
kuma bada shi
wato tana da damar
tana da damar shiga to me a ciki in kana da gaskiya
kwarai da gaskiya
Hamza Abbas yace salam yau da gobe a gani na ya kamata magidanta su bar saya wa matan su manyan wayoyi sabida saya musu shike sa su chatting haka kuma na iya sa ta ba za ta yi maka abin da kake so a lokacin da ya dace in ka same ta tana online ba fata na Allah shi shige mana gaba duka wai matan mazan ne kauke sai musu waya su ba sa siya ne
kai ka san ni ne mace ba ta da karfi dole sai dai baya ma dai anan muna magana akan ma'aurata to sai abin da mijin ya kawo mata wai dan menene ba za su iya kowa ya wa kan shi
fada
ba ya san cewa wannan fi sabilillah ake zaman taron nan
kuma auren nan addini ne ibada ake
to ni Allah ya rufa asi mai daki na ba ta yi kuma ba ta damuwa akan hakan nakan share akalla awa 4 da dare ina kan sadarwa amma wallahi ban sani ba ko abin yana damunta ko kuwa amma ko ni kaina na san kuskure ne a koda yaushe ina kokarin rage aikin social network tunda ni na san kan tsiyar da a ce ita ma tana yi da ko matsala ta auku fatan mu Allah ya sa mu fi karfin zukatan mu sako daga Abubakar Bra Difa wanda ya burge ni wannan
gaskiya ya faɗi gaskiya mu ma ba kan wallasa bane maza kuma Allah ya sa ya bari din to kin ga abin da ake so kenan
kwarai
wallahi wallahi kun ba ni dariya amma daga nan kenan dole mata su tashi nemi sana'a
yawa
sana'a dole
kai ma kuma sana'a fata ta yi
yawa to yanzu ga zauren matasa da ci gaban muhawara akan kahohin sadarwa na zamani yadda za a iya tabbatar da sahihancin labarin da aka gani a cikin su da tsarkake abinda ake sakawa da yadda iyaye za su rika bibiyar abubuwan da ƴaƴansu suke yi akai da kuma abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi don kawar da zargi a tsakanin junansu Jagoran muhawarar Muhammad Ibrahim Kwarina tare da Malam Nura Ma'aji da Barista Maryam da kuma Comrade Sa'idu Dakata.
Na farko, ka fahimtar da iyalinka san yanayin aikinka. Misali, idan aikinka aiki ne wanda yake buƙatar koda ka koma gida zaka iya buɗe computer, kuma ya kasance cewa wannan aikin da kake ba wani abu ne wanda sai ka koma can gefen kujera kamar yadda Comrade Ma'aji ya magana ba. A'a, ba laifi bane dan ka rike computer ka akan cinyarka. Mia iyalinka na gefanka kuna magana abinda zaka iya turawa tana ganin me kake yi so idan haka aka zo irin wannan gaba in lokacin da ka gama karfe aka jima ka ƙara daukowa wannan abun kuma koda waye ce zaka yi amfani da ita ba sai kana rurrufewa kana koma gefe ba a gabanta kana budewa ina ganin cewa wannan ma zai iya kare zargi matakar ta gamsu da abinda kake kuma ka sanar da ita zaka ga wani zaure ne wanda ana yada al'amuran addini akwai kuma zaurika waɗanda ba wai mabiya addini ɗaya bane a'a an bude shi maganganun addinin ake yi domin a samu fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai so irin waɗannan zaurika zaka ga wani ko dai na addinin ko wata kila bangarancin ƙasa ko kuma wata kila wani abu ko da yaushe za a iya jeho wani abu wanda yake buƙatar kai kuma kai sauri ka sanar da ya abin yake bisa ga abin da Allah ya sanar da kai yayin da wata kila kake gida wannan waya inda tana tare da kai ko da yaushe zaka rinka wannan tunanin cewar bari in duba na ga ko wani abu ana tattauna wani abu wanda wata kila zan iya bada gudunmawa So shine yana ɗaya daga cikin dalilan da ake ganin cewa kamar wai mutane ba za su iya rabuwa da wayarsu ba ko da suna gida.
Barista Maryam,
kamar yadda na riga na faɗa, akwai dama shafuka da yawa wanda suna nan kuma da azumi ko kuma kaga ko kuma wani bayani zaka ga sun ƙara kaimi akan abubuwan da suke yi. To hakikanin gaskiya dama in aka zo kan group haka kamar misali shafi, abinda ake yi don lura da shi, because ita ainihin Facebook misali yanzu yanda ta riga ta bada dama shine kawai kowa zai iya posting abu, amma kuma da ta riga ta bawa kowa yancin yayi posting ko kuma ka saki abubuwan da ka ga dama, sai ya baka kai da zaka zauna ka saurara, sai ya baka damar ka tantance abin da kake so kai ka gani ko kuma abin da kake so kai ka saurara akai. Na misali idan mutum ya posting abubuwan batsa wanda a kullu yawan kana gani kana kuma cin karo da su, idan mutum ya posting wannan, kai kuma a matsayin ka na admin in ka riga ka saka cikin wannan privacy din wannan group din nan kan cewa kowa da zai iya posting kai kadai ne ko kuma admin ne kawai za su iya approving wannan posting, idan ka je sai ka duba ka kuma tabbatar da menene ya posting din, kaga kuwa ta wannan ka riga ka rage abubuwan batsa. Kuma kana magana akan abubuwan da suke taimaka ko kuma maganganu ko kuma shafukan da suke taimakawa wajen inganta ilimin mutum ya kuma taimakawa wajen samun murya mai dorewa a cikin wannan watan. Zaka ga misali yanzu akan shafukan ta Facebook da kuma shafuka ta WhatsApp din gabaki daya, zaka ga akwai wanda a kullu yawmin zaka ga an saki ayoyi kuma an bada translation din su, wanda in kana duba koda ka manta da kuma hadisai koda ka manta a da kana gani ko za su tunasar da kai, za kuma su tunasar da kai da kai kan cewa okay ga abin da ya dace kai, ga kuma abin da ya dace kakkabari. Yanzu kaman jiya akwai wanda aka riga aka saka akan cewa mutuna fa azumin nan fa ba wai muna azumi dan mu hana kanmu ci da kuma sha ba, azumi ne wanda yake nufin mu kiyaye harshen mu, mu kiyaye tunanin mu, mu kiyaye duk wani abubuwan da za su iya kai mu ga halaka, iyakaci kuma za su janyo mu kuma kusanci kanmu, mu kuma kusanci abubuwan da za su taimakawa addinin mu gaba kidan mu karan kanmu mu samu riba biyu a nan duniya da kuma lahira gabaki daya. Kamar misali ta bangaren social media, akwai wanda za su dinga tunasar da kai, kamar yanzu misali ranjuma haka za su tunasar da kai kafa ka manta yau ka karanta suratul kaf, idan da wani abin kake baka hau ba zaka manta kuma ka sha'afa da shi, amma kana hawa kowa ya san falalar suratul kaf da kuma ragowan abubuwan addini da kuma surori da ya kamata at least ka karanta a wannan bangaren, kako idan ka bisa wannan bangaren zaka ga cewa isa kafa ta sadarwa ta social media da sauransu tana taimakawa wajen inganta rayuwar mutum, amma kuma za ta inganta rayuwarka idan kai ka san yadda za ka yi amfani da ita.
Kenan wannan yana nufin akwai daga cikin masu amfani da social media amma sun jahilce ta kenan?
Tabbas akwai wanda suka jahilce ta. Yanzu kamar misali an ce Facebook. Tabbas an ce Facebook ne ta yanda shafi ne ake tunani kamar na bayyana fuskar ka da sauransu, amma yanzu a social media an maida ita Facebook ta zama bangaren da zaka zauna ka dau hotuna wala ka rufe jikinka ka sutura kanka kuma ka sutura ba, kawai ka dauka ka bayyana shi ka tura wa duniya gabaki daya su gani, iyakacin kawai kai burinka a nan gurin shine ka duba likes nawa ka samu, mutane nawa ne suka ga wannan hoton suka yaba da ita, mutane nawa ne suka je kan wannan batun hoton da suka ce kin yi kyau, no kai kyau, ka hadu wani da sauransu. So kaga idan muka zauna muka duba wannan zaka ga cewa ka jahilce shi. Yanzu akwai mutane da yawa inda na riga na sani maganganu za su yi ta cikin hankali da lumana saboda sun mabota karatu ne da sauransu, amma da zarar sun yi magana zaka ga wani zai jahilci abin, iyakacin abin da zai samu shikenan sai ya so mazagi, kako wannan zagin da kake yi daya baka tsaya ka fahimci abin da ake nufi ba, ba kuma ka tsaya kai hangen nesa ba, kai ka jahilci abin, kuma na biyu ka zo ka ci gaba da yada rashin tarbiyya a cikin al'umma, because zaka ga mostly waɗanda suke posting zaka ga sun girme ka, koda ba su girme ka ba kuma addinance ma an ce ka girmama mutum koda karami ne ka bashi wannan mutunci ka kuma mutunta shi, amma da zaran ka ga mutum ya riga ya posting abu kuma ya saka wani abu wanda shi ba daidai yake da dabi'unka ba kuma abin da kai kake so ba, shikenan sai ka jahilci abin, baka tsaya ka fahimta ba, sai dai ka so mazagi ta uwa ta uba, kawo ko wannan rashin tarbiyya yake koyarwa ta wannan bangaren, sai ka iya cewa ya taimaka wajen ingiza rashin tarbiyya, amma kan duba shi ta bangare guda kuma zaka ga cewa yana ingiza tarbiyya ya danganta da abin da kai amfani.
Ma Nura Maryam ta yi maganar masu amfani da wannan kafofi na sada zumunci, da yawan su ma ba su fahimci ma'anarsa ba, wai a cikin ma'aurata ma ana samun haka
sosai, wato ita kanta waɗannan kafafe wata ta fi wata sauki, misali ka dauki Twitter ko ka dauki LinkedIn ba kowa ne yadda zaka zo kaga mutane da yawa ma'auratan ne da wanda ba ma'auratan ba a Facebook a WhatsApp in ka tafi Twitter zaka ga kusance virtually duk mutanen da suke kan Twitter yawancin su zai wuya kaga irin wannan shashancin da ake ta yi akan Facebook saboda Facebook yanzu ne kana hawanta indai password ne sunanka da password kasa email ɗinka da password kasa ka shiga kana zuwa in aka nuna maka basic wajen da zaka daddanna ka shiga yanzu ne amma Twitter kama yi sadarwa akan Twitter kana buƙatar wani technical capacity akan ta so babban abin da zamu ci mutane shine a dada bude ilimi kan harka waɗannan kafafe saboda muhimmancin su duk da suna da matsalolin da suke
ka san abin da yasa muke nanata batun ma'aurata dinnan bayan su kansu a matsayin su mace da miji batun yadda suke amfani da ita wannan kafar sadarwa ta sada zumunci baya ga tasiri akan rayuwarsu zai kai ga tasiri akan ƴaƴansu
yana da kyau ma'aurata su zama suna wannan kafafe na biyu kuma su yi wa kansu adalci su tabbatar da cewa duk inda ɗaya yake ɗaya ma akwai alama ta in an taba za a iya zuwa inda yake zai iya sanin me ɗaya yake yi saboda kafafan nan daga Twitter har Facebook har LinkedIn din duk zaka iya connecting nasu akwai application din da in kai downloading duk gabaki ɗin su za su iya linking ɗinka message ɗaya zai iya haurawa kowanne so ya kamata su yi wannan in ba su san yadda za su yi ba ya kamata a ci gaba da addada neman ilimi akan amfanin rashin neman ilimin akan yadda za a yi amfani da waɗannan kafafe zai iya jefa su cikin matsala ɗaya wa ɗaya nisa kuma ɗaya wa ɗaya nisa a nan zargin zai daɗa a huruwa ya kai matsayin da ba ma a Allah kiyaye ba a so ya kai sannan game da yara da kai magana ya kamata iyaye akwai followership bayan friendship ma bayan abokantaka da kake akwai waɗanda ko mai mutum yayi zaka ringa ganin aikinsa kuma kana bin sa zaka ringa zaka zama mutanen da su ne na farko wajen sanin mai mutum yake so sukan saka ƴaƴansu suka kai wasu shekaru in suka haura misali shekara 18 sukan ba su irin wannan damar wasu kuma duk da sun ba su wannan damar ba sa barin su tafi sakaka kowanne page su shiga da sun gani su ne ma suke da password din nasu in yaran za su bude za su zo wajen su dan duran da ka saki yaran ka suka canje password din su wanda ana samu wannan matsalolin in baka bibiyar su definitely za a shiga cikin halaka babba yarinya ta ringa magana da wani har ya ji hankalinta a shiga wata harka ta daban so abu mafi muhimmanci ga iyaye shine bayan tsarkake yadda za su harkar sadarwa wannan kafafe da muka yi magana a baya ya kamata yaran su kar su zama ƙasa da 18 su zamana daga 18 zuwa sama a shekara in ma za su bar su su yi amfani saboda abin yana da muhimmanci gaskiya duniya ce ta zama ƙaramin ƙauye idan har kana so yaro ya shiga ya ilmanta kwakwalwarsa da daɗa buɗewa ya daɗa wasa kwakwalwarsa ba abin da baka samu ba ka waɗannan kafafi so ka ce yaro ba zai hau ba akwai matsala kamar kana daƙile shi ne idan ka bar shi ɗin ka bi ci dunduniyarsa ka ringa cin dunduniyarsa kai adin nashi as friend ɗinka ya zama follower ɗinka duk abin da zai ko za a Twitter ko LinkedIn ko Facebook za ka sani.
Mun saurare ƙarshen shirin namu kenan. Malam Usman da Malama Jamila.
Amma
kai bari mu dan mika gaisuwa ga masu sauraron mu kamar Hassan Abba wanda yace barka da sallah daga Hassan Abba Jimeta sai Sani mai lange-lange Yalwa wanda yace bai kamata a ce akwai sirri tsakanin ma'aurata ba to kaji wani abokinka. Sade Sa'idu Daura, Abubakar Ahmad Roni da Abdullah Abubakar da Alhaji Abbas Bafaceladi da Hatan za ku sha ruwa lahiya.
Kin gaya musu saƙon ko?
Wani
saƙon ki a wannan shirin gaba ɗaya?
Me ye saƙon?
Adalci a tsakanin juna. Kawai shi ne magana.
Ƙarshen magana.
To shi kenan kun ji adalci a tsakanin juna. In ka sai ƙaramar waya ka sai
ƙarama.
In ka sai babba ka sai mata babba.
Abin da kake amfani da shi.
Ya kacin shirin kenan sai gobe ku huta lahiya.
Masha Allah. Ba ruwanta a yau da malalaci. Yau yara suka sa a gaban su ƙwarai ba za su bari ba.
Kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba
yau da gobe murya amurka na kiran kuma ta san yau da gobe. ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar Amurka na cikin ranku a yau ba ta daina ba
yau da gobe muryar Amurka na